أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah tsarkakakken sarki madaukaki wanda ya sake bamu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa namu masu imbin albarka wanda muke karatun sanin addininmu da bayanin aqidunmu na musulunci da fatan Allah subhanahu wataala ya sake bamu damar fahimtar wannan darussa da kyau ta yadda zamu ci amfanin su a wannan duniya din kun mu ci amfanin su a ranar lahira Muna a cikin darasi kenan na yau darasi na 40 inda muke nan gaba da amsoshi kan tambayoyin da David Hume yayi kan dalilin tsari wanda muka ce shine dalili wanda yake kwatanta mamu akwai Allah mahalicin wannan halitta ta mu muka ce amsar tambaya ta biyu David ya samu matsala wurin fahimtar ko bambance ji da gani ko abinda ake cewa mafhum da misdaq da larabci shi mafhum kamar yadda muka ce duk halitta suna iya haduwa kalkashin wannan mafhum din musamman mafhumi wanda ake kawo na wujud na kasantuwa na muti akwai kaza duk abinda muka ce duk abinda ka dauka cikin duniya tun daga karami duk karanta shi zaka ce mai akwai shi tun daga yana akwai shi an halice shi kana iya cewa kaza akwai shi yanzu nan zan yi ta zani abubuwa wanda kana saurayina kana ji abin da nake cewa zan ce kaza akwai shi mutum akwai shi dabba cikin dabbobi ga sunan akwai su littafi akwai shi duk abinda zaka dauka kana iya cewa akwai shi haka nan ma Allah zaka ce akwai shi shin in ga haka nan wai ka kamanta wannan halittun ne karanan halittun da Allah ba a cewa haka nan san ba yiwa mu ce wai mun kamanta halitta ne da halitta Allah subhanahu wataala ko kuma mu ce da kasantuwa na Allah subhanahu wataala san ba haka ne ba kenan kuskurantar da yake cewa an kamanta mutum da Allah wannan san ba haka ne ba na'am inda cikin misdaq ne in dauki wani abu wanda gaya nan gaba gare ni in ce wanga yayi kama da wannan to nan ne kuskure in ce mutum wannan wanda nake gani yayi kama da Allah a'a amma wujud kasantuwa na kowace halitta muka ce yayi kama da na Allah tunda zaka ce akwai shi wannan shine suke ce mu mafhum amma a bangaren gani a waje ba haka ne ba bayiwa Allah ya zamanto yana kama da wata halitta mutum ne ko ba mutum ba san bayiwa su yi kama muka ce nan wurin David Hume ya samu matsala saboda haka nan kenan yanzu bayan mu ma mun fahimci menene ji da gani mafhum da misdaq muna gane amsa wadda ta dace da shi wannan tambaya da yake yi kusan ya kamata a ce dalili mai girma irin na dalilin tsari ya kamata a ce mutum ya bambance tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ta yadda in bai bambance ba lalle ba shakka yana hwadawa cikin irin wannan kuskure na David Hume a gulgushi sai mu zo cikin tambayar shi ta uku inda yake cewa ai ilimin mutum yana da iyaka kusan ya kawo abubuwa guda biyu yake cewa shi abin da yake lura akwai mannar da muke gani a doran ƙasa akwai ashirare na mutane ashira akwai ma bacewa na tsari wanda yace ana lura da shi cikin abin shi na uku magana shi kenan ta uku sannan kuma yake karawa da cewa ai ilimin mutum yana da iyaka. Kenan wannan abubuwan guda biyu su ne ya hada sai yake cewa dalilin tsari wanda muke kawowa yana da matsala. Sai mu ce mu dai na farko ba mu da labari na irin labarin da ya samu na cewa wagga duniya ba ta da tsari, ma'ana mu tsari muke gani a gaba gare mu sai dai wanda yake makaho. Lalle duk wanda ya kalla na mutane akwai masu fasad dinsu wanda shike bata tsari na duniya. Ka kalli abin da ba yi wa a bata shi, kamar mi, kamar tsarin tahiyar rana da komawata, tsarin dare da komawar shi. Ka kalli nisan da ke da kwa tsakanin rana in ma baka ganin shi ya akai kullun ko mina tahiya daidai, zamani kamar da muka ce zahi sanyi damuna suna tahiya daidai, yaya muke ganin kullun ƙididdigon awoyin mu kullun 24 ne, ba a taba samun rana ta kai 25 ba ko 26 ko ta yi hiye da haka nan ko kuma ta rage akan haka nan, me yasa kullun tsare yake abun? Me yasa ba mu samu canji ba a ce waɗanda suke rayuwa cikin kifa kamar kifaye cikin ruwa yanzu ma su zamanto yanzu a ba su wannan rayuwa cikin su hito tare da mu, ko mu ce a bar mu koma mu je mu rayu tare da su, tsari dai ya lalace ya jagulgwale. Sai mu samu cewa ba haka ne ba. Ko me yasa kullun yadda Allah yake halitta mutane cikin tsari da kai da kahuwa da hannu da baki da hanci da komai cikin tsari, kullun haka nan ne Allah yake halitta mutane? Ba mu ganin wani rashin tsari, ko da wani zai hito da nakasa cikin halittar shi, to matsala tana nan cikin shi ko iyayen nasu. Iyayen wannan yaro tana yiwuwa su suka samu matsala kafin zuwan wannan yaro cikin duniya, amma ba daga Allah ba ne, tsarin Allah kullun dai yana tahiya ne da kyau. Wannan kamar wani babi wata ko in ce wani darasi ne wanda ba sai mun kai ga bayanin shi ba a yanzu, ba darasin akhlaq muke ba ko kuma abin nan harkar kanun, da za mu yi bayani hakikanin cewa hatta waɗanda suke hitowa na ƙasa su ne suna hitowa da wata matsala a cikin wannan duniya din na mutane. Za ka same su ba wai daga asalin halitta Allah haka yi niyyar halitta su ba, akwai matsala ko lokacin ɗaukar haihuwar yaro, ɗaukar kenan juna na yaro, za ka samu akwai matsala ko wani cin abincin iyaye ko abin da suke samu na halal ne ko na haram, duk yana da dangantaka da irin wannan har yake sababawa. Sai ka samu yaro yanzu ya zo wata irin halitta. Saboda haka nan idan muka kalli tsari na wannan duniya din mun sani ciki take da dumbin tsari wanda bai shige ma duk mai gani wanda idanun shi lalle suna gani, ko mu ce basirar shi hankalin shi yana gani. Ba yiwuwa ka zo ka ce mani babu tsari, ba yiwuwa, ba zan yarda ba. Sai dai wanda bai isa hankalin shi cikin al'amura ya zama to kawai ana jaye da shi ne, bai sa hankali, na'am wannan ana ce mishi babu tsari kuma yarda. Sannan abu na biyu da yake cewa dan adam ilimin shi iyakatacce ne, an iyakantar da shi. Sai mu ce na'am, mu da mun muna son mu ce ilimin da mutum ya kai gare shi musamman kan na'urori da Allah subhanahu wataala ya hore ma mutane, na'urori ne daban-daban wanda sun gano ilimi daban-daban, ilimin sanin mutane, ilimin sanin yanayi, kai ilimi hatta na kwari. Zaka dubi mutane kullun suna kaiwa ga ilimi sabo, in bangaren dabbobi ne ku zaki kallon dokumentar ku gani, hatta cikin ruwa ne za ka gani ana kawo maka wasu halittu wanda kai baka taba zamana akwai su ba, kuma kullum mutum yana kaiwa ga gane wannan ilimin. To mana san mutum gwalgudin ilimin da Allah ya ba mutum yana gano akwai tsari cikin wannan duniya din, yana gano akwai tsari da dama. Allah ya ba dan adam samun cin nasara wurin kaiwa ga ilimi daban-daban, in bangaren likita ne, in ma ina ne zaka samu dan adam kullun basirar shi tana karuwa, kullun ganewar shi tana karuwa. To ta hanyar wannan abubuwan da yake ganewa ya ishe mu mutum yana gane akwai tsari lalle na Allah wanda yana baka amsa cewa lalle wannan halitta mai tsari mai cike da kyakkyawar hikima akwai wanda ya yi ta. Wani dama shi ne muke son mu kai, wannan shi ne dama muke son mu gane. Ba dole ba ne mu kalli abinda har yanzu mutum bai ida kaiwa ga sanin shi ba. Kenan mun sallama tare da shi cewa akwai har yanzu rauni da takaituwa na ilimin ɗan Adam. Dama kuma Allah ya ga haka nan, ya ga gaskiya, yake cewa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah yana cewa ban wa baku ilimi ba sai ɗan kaɗan. Ɗan kaɗan ne na baku. Kenan har yanzu duk takamanmu da kai ilimi da ci gaba mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ilimin da ya ba mu ɗan kaɗan ne. Amma wannan ilimin da ya ba mu ɗan kaɗan ta hanyar shi ya buɗe hanyar gane akwai shi. Hanyar gane akwai shi ba rahe take ba. Lalle ta hanyar wannan tsari da muke gani a yau da gobe. Dan uwana, wannan karatu da muka yi na yau ya baka dama ka zanki tunani, ka zanki kallon al'ajabi na rayuwa. Yanzu kamar wannan za a ce ba wanda ya yi shi. Za mu ƙara kawo wani misali, kamar can mun taɓa kawo misalin na wani wanda ake ce masai da taba-taba'i. Ya rubuta wani littafi na tafsiri, ka ya rubuta harta littafin falsafa, akwai bidayatul hikma, akwai nihayatul hikma. Ya rubuta littafi sosai bisa kan aqliyat, abin da ya shayi hankali. Amma har ya ma fi suna cikin tafsiri da ya rubuta na Al-Mizan, wanda muka ce ya kai wajen shekara 20 yana rubuta shi. Yanzu wannan littafin za mu yi tambaya, idan ka ɗauki wannan littafin sai ka karanta wani shafi cikin wannan littafin, ko kuma kamar misali da ake kawo sauran littafai, ba wai kawai sai wannan littafin ba, sai ka karanta wannan littafin sai baka gane wani shafi cikin wannan littafin ba, za ka iya ce wannan littafi akwai kuskure, ko wanda ya rubuta shi yana da kuskure? Ba zai yi ba. Kana iya cewa yanzu wannan littafin, ko kuma mu ce nawa ne cikin ɗari za mu iya hukunta cewa wannan littafin duk da irin kyawun shi da tsarin shi da bayanin shi na ayoyin Allah subhanahu wata'ala, ka ce wai wannan littafin ya samu kanshi ne haka nan karazube ba tare da wani ya yi shi ba? Akwai mai tunani cikin mu wanda zai iya wannan tunanin? Kusan za mu iya ce mana da yaƙini babu wanda zai iya kallon littafi irin na tafsirin Al-Mizan, ko kuma littafin Jawahir misali, wanda an san shi malamin da ya rubuta, amma an san shi da wannan littafin na Jawahir, ya rubuta shi ne kan fiqhu. Yanzu idan ka kalli wannan littafin za ka iya ce ya samu kanshi ne da kanshi? Kenan ko da mun kasa gane wani tsari na Allah muna ganin akwai kuskure ciki, wannan ba shi ke nuna ba, baya nuna mu cewa babu tsari kwata-kwata. Tsari kwata ce a sauran tsarin ma duk dake da kwai, wanda nake tsammanin ni akwai ya samu kanshi ne, wannan babu mai hankalin da zai hukunta hakan. Sai dai wanda hankalin shi tana yawana da matsala. Saboda haka ne muna ganewa a gwalgwadon wannan amsoshi da muka bada cewa wannan David Hume lalle ya yi kuskure cikin gane abinda muke nihi cikin dalilin tsari. Kusan natija abinda za mu hidda sakamako, dalilin tsari fiyayyen dalili ne wanda yake gamsar da mu akwai Allah subhanahu wa ta'ala, kuma lazim ne ya kasance mun san shi, kuma mun san dokokin shi, kuma mun bi shi. Allah ya bamu ikon bin Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake bukata don mu samu dacewa a wannan duniya din da kuma lahira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.